بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة شهر غوتر رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنادى دبو ليا دري هدو دتلاتين بشدة daidai da 23 ga watan Jun shekara ta 2015. A ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke cikin tafsirin Al-Misbahul Munir fi tahzib tafsir Ibn Kathir na Al-Imam Imaduddin Abul Fida Isma'il ibn Kathir al-Dimashqi, Allah madaukin sarki ya gafarta mashi. Har yanzu muna karkashin tafsirin ayoyin Suratul Luqman, inda Allah madaukin sarki yake fayyace mana ayyukan imani, sannan yake daddale mana ayyukan da mutum in yayi ko dai ya bar musulunci ko kuma yana nan a matsayin shi na musulmi amma kuma ya aikata haramun. Wasu daga cikin ayyukan da mutane suke aikatawa, kai tsaye Allah madaukin sarki ya bayyana fushin shi da aikin, kuma ya bayyana fushin shi ga su masu aikata wannan aiki. Daga ciki akwai lahawul hadith, wanda muke dabdala muke kan tattauna bayanai a kai. Wannan ya kai mu ga ɗauko tafsirul Qur'anul Karim na al-Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, a inda yake fitar mana da fa'ida daga cikin fa'idojin da wannan aya da muka karanta ta shida da kuma aya ta bakwai da Allah madaukin sarki yake bayani akan lahawul hadith. Idan ba manta ba, a karatunmu da ya gabata mun kai gafa har sai da malam ya fara buga mana misali dangane da wasu daga cikin wasanni da ake na motsa jiki, da cewa idan waɗannan wasannin suka zama masu shagaltarwa akan ababen da Allah madaukakin sarki ya ɗora ma bayi na wajibai, to su ma fa waɗannan wasanni na motsa jiki za su iya shiga cikin lahawul hadith. Kenan musulmi in yana da tunani fa da kan gado, ya kamata ya gane irin hannunka mai sanda da Allah madaukakin sarki yake mai tun a baya, dan haskaka maka abu, dan nunnuna maka, baka gane ba har ya kai ga Allah madaukakin sarki sai ya fito karara ya gaya ma ga abin da yake so, ga abin da baya so. Idan kai kaza zai haifar ma da matsala, in kai kaza za ka samu yardan Allah. Da haka Allah madaukakin sarki ya fara surar nan, shi sa ya zame mana wajibi mu kula. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu. Kafin mu ci gaba da jin abin da Malam Muhammad Salihin al-Uthaymeen ya kawo, ku bari mu yi shimfiɗa da sharan fage da waɗannan awoyi guda biyu, daga nan sai mu dafa daga inda mu kwana a jiya. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم
تو إذا مون فهمتي abubuwan da malam ya shimfido bayanai akan su a wancan karatu da ya gabata za mu gane yana kokarin tabbatar mana da wata ka'ida ne cewa a duk lokacin da abu ya zama halal ne sai ake kokarin gwamo wannan halal din da wasu abubuwa waɗanda suke na haramun ne to kai tsaye wannan abin ya zama haram shine malai ya ɗauko mana ƙwallon ƙafa da sauran ƙwallaye da ake bubbugawa a duniya da cewa idan suka kiyaye wasu ƙa'idoji da wasu shari'o'i na Allah to wannan ƙwallon za ta iya zama halal ba sunna ba ba mustahabi ba ba wajibi ba amma idan wannan ƙwallon aka gwama ta da abin da yake makaruhi to kenan ƙwallon ta zama makaruhi idan aka gwama ƙwallo da abin da yake haramun to kenan ƙwallo ta zama haramun shine malai yake cewa kullul mubahat mu fahimci dukkanin abin da yake halal ne a shari'ance idza iktarana biha ma yaqtadi at-tahrim muddin aka gwama wannan halal din da abin da yake hukuntar da wannan abin ya iya zama haramun to yaqtadi at-tahrim malai ce kai tsaye wannan abin yana zama haramun ne ta kunu haraman abin zai zama haramun kai tsaye kuna gane misalin da malai yake yi kullul mubahat duk abin da yake na halal misali fura ai fura halal ne to amma sai aka zuba mata wasu sinadarai sai zama yau in an sha ta za ta bugar to yanzu fura ta zama haram kun gano wannan kaza idza tarana bima yaqtadi at-tahrim takunu haraman idan aka cuda ta aka gwama ta da abin da yake hukunta za ta iya zama haram to anan ta zama haramun kai tsaye kun fahimci wannan to haka misali mu ɗauko dai ƙwallon bayyana al'aura a waje to wannan haramun ne a musulunci ko kenan ire-iren waɗannan abubuwan bayyana al'aura ƙeta yin iho tozartar da lokacin sallah caca da dai sauransu da suke shiga cikinta waɗannan abubuwan ne suke hukunta cewa ta zama haramun ana fahimtar wannan da kyau ko duk abin da ya zama ko da abu ne fa na wajibi na addini idan aka shigo da abin da yake na haramun ne to wannan abin ya zama haram misali kai ne ka zo za ka karanta alkur'ani mai girma kaga dai karatun alkur'ani mai girma ibada ne karatun alkur'ani dai wajibi ne to amma sai ka saka kiɗa kana karatun alkur'ani kana buga kalangu kana karatun alkur'ani kana kaɗa kalangu in amma magana sai ka ce ayan Allah kake karanta ta ce gaskiya ne ayan Allah kake karantawa amma idza tarana bima yaqtadi at-tahrim idan ka hada karatun alkur'anin da abin da yake hukunta shi abokin gwamin haramun ne malai ce ta kunu harama wannan karatun a lokacin ya zama haramun to idan ka samu dan tijara zai ce la ilaha illallah yanzu qur'ani ya zama haramun sai mu ce ba Qur'ani ne ya zama haram ba, abinda ka gwama ma Al-Qur'anin ne ya zama haram. Idan ma da za a matsa gaba, Ibn al-Hajj ne madakhal ya ce duk mutumin da ya ɗauki da ya haɗa da karatun Al-Qur'ani, to wannan mutum ya zama kafiri. Kuna fahimtar wannan? Shi yasa ba ma Al-Qur'ani irin wannan shegantako da za ka ji mawaƙa wani lokaci suna tsakiyar waƙa sai su ɗauko aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani sai su kutso su sako ta a cikin wannan waƙa nasu da suke yi, a lokaci ɗaya kuma ga kiɗa yana tashi. Wannan bai halatta ba. Al'umma annabi, kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ka'idan dai duk abin da yake na halal ne ko abin da yake na wajibi ne, sai aka haɗa wannan abin da wani abin da shari'a ta hana, to wannan abin gaba ɗaya yana zama haramun duka. Ana fahimtar wannan da kyau ko? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Yo, ga wani misali ma a bayyane. Mutumin da zai je aikin hajji sai ya ɗibi dukiya na haram sai ya guziri da ita duk hidiman da zai na tafiya aikin hajjin shi, to da dukiyar haramun ne. Wannan aikin hajjin ya sunan shi. Kun gano wannan? Abu ne na addini, amma ektorina sai aka gwama shi bima yaktadi tahrim, ga abin da yake hukuntar da cewa wannan abu fa to zai zama haramun ne ko zai iya kasancewa haram ne, to wannan abin da ya shiga cikin harkan addini ya kunu haraman, ya mai da har na addini ma ya zama haram. Kai ne za ka sha lemun kwalba na halal, sai ka ɗan ɗibi ƙwanƙwalata guda na giya sai ka ɗan sirka. To yanzu wannan ƙwanƙwalata guda da aka sirka a bokiti guda na lemu, shin ya halatta a sha wannan lemu? Ya kuna haraman. Ana fahimtar wannan? Don ba yanda za a iya ware wannan daga wancan. To wani zai iya cewa ala gaba ta malam, yanzu ba za mu iya ɗauko hadisin ƙullataini ni aiki da shi anan ba? Ai, baina huma baunin ba ait. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Shi yasa mu kula kada mu miƙe kafa don mun ji malam Muhammad bin Salihin al-Uthaymeen ya yi magana kan ƙwalla a jiya, ai mu ɗauka shi ke nan yanzu mun samu dalilin da za mu ci gaba da bugunta ita dukanta, amma in ta cika ƙa'idojin da musulunci ya ɗora mata. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, wa izaktarana biha ma yaktadil wujub sarat wajiba, duk abin da yake na halal ne to sai aka gwama shi da abin da kuma ba zai yiwu ba wannan abin sai da shi dole, kuma abin da aka gwama nan wajibi ne, to shi kenan wannan abin da da halal ne to yanzu ya riga ya zama wajibi. Kuma misali, kai ne ka shiga aikin soja, sai aka ce ba za a ɗauke ka wannan aiki na soja ba sai ka je ka yi training ɗin ƙwallo, an tabbatar da ka iya wannan ƙwallon sosai, to yanzu yin wannan ƙwallo a wajenka wajibi ne. Ana fahimtar wannan? Duk abin da ya zama an haɗa shi da wajibci, misali ba zai yiwu kai sallah ba sai da alola, to yanzu alola ta zama wajiba saboda ita ma sallar wajiba ce. Kuna fahimtar misalin? Duk abin da ba zai samu ba ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, duk abin da wajibi ba zai samu ba sai da shi, to shi ma wannan abin ya riga ya rikide ya zama wajibi. Ana fahimtar wannan? Duk abin da yake halal ne sai aka gwama shi da abin da yake haramun, to wancan halal ya tashi daga halal ya zama haramun. Haka duk abin da wajibi ne ba zai samu ba sai da shi, to wannan abin na biyu shi ma ya zama wajibi. Wannan ka'idoji ne na usul malai ke kokarin kawo mana. Ana fahimtar wannan da kyau jama'a? Malai ke cewa li'annal mubah, saboda abin da yake na halal bi zatihi kad tata'allaqu bihil ahkamul khamsa. Malai ce duk abin da ya zama halal ne, a zatin abin shi halal ne, ta ma yana da alaka da waɗannan al-ahkamul khamsa. Misali, ahkamul khamsa na farko wajibi, na biyu haramun, na uku makaruhi, na hudu mustahabi, na biyar halal. Kun fahimci wannan? Waɗannan su ne al-ahkamul khamsa. Idan kai abu sai aka ce ma hukumuhu, bawan Allah wannan abin da ka aikata menene hukuncin shi a shari'ance, abin da ake jiran a ji ka faɗa ka ce wajibi ko ka ce mustahabi ko ka ce halal ko ka ce haram ko ka ce makaruhi, kada abin da ake jiran ka daga faɗi kenan, su ne al-ahkam al-khamsa. To duk abin da ya zo na halal ne yin shi, to amma sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai ya shiga cikin shi, to yana ɗaukan hukuncin wancan da ya shigo ɗin. Misali, kai ne kake jin yunwa, sai ka ga abin saidawa sai ka kwata ta ci, kar ka ɗauko wancan ayan da Allah Maɗaukin Sarki ya ce ke cewa illa man ittara kaza kaza a jawan nan. Irin wannan ƴan kwaci ɗan ka samu yarinya alale ko ɗan wake ko wake da shinkafa, irin waɗannan yaran marasa natsuwa ɗan tare yarinya a lungu su ji murmushi kwano biyu kawai su tsere. To yanzu cin ɗan wake da cin alale da wake da shinkafa menene?
Halal.
Ta ma yanzu an haɗa shi da kwace ko sata. Kwace da sata mai hukuncinsa a shari'a? Yanzu cin wancan ɗan wake da shinkafa da wake da yi menene?
Haram.
Ana fahimtar wannan da kyau ko? Cin da sata ne. Amma misali, mutum ne yake cikin dokan daji a matsayin shi na matafiyi, ya nema abin da zai ci, ya rasa abin da zai samu ya ci rayuwar shi ta ci gaba, sai ya haɗu da mushe. Yanzu cin mushe a wajen shi haramun ne a musulunci, saboda Qur'ani ya hana. Amma yanzu cin da ya shiga cikin halin yunwa, halin damuwa, halin bukata mai tsanani, to yanzu cin wannan mushe a wajen shi da waɗannan bukatu suka taso shi gaba, ya hukuncin shi yake halal ko mustahabi ko makaruhi ko wajibi ko haramu, ya danganta. Idan misali in bai ci ba, galabaita kawai zai yi, to cin wannan mushe a wajen shi halal ne. Idan ya zama a mataki na biyu, idan bai ci wannan mushe ba, lallai zai mutu, to cin wannan mushe a wajen shi ya zama wajibi. Idan ya zama in ya haƙura ba zai galabaita ba, amma a gaba kaɗan zai iya samun abinci da zai iya ci na halal, amma yana tsammanin mai yiwa ya rasa, mai yiwa ya samu, to irin wannan yanayi na mai yiwa mai yiwa mai yiwa da ya fada, to cin wannan mushe a wajen shi makaruhi ne. Kuna gane wannan da kyau ko? To haka hukunce hukuncen suke tafiya. Duk abin da ya zama na haram ne, amma kuma sai wasu abubuwa suka shigo cikin shi, to shari'a na kallon wannan abu a mahanga mai kyau. Duk mutumin da bai iya usul ba, ko bai san yadda yake aiki da waɗannan ƙa'idoji na usul ba, to zai saka al'umma cikin matsala. An fahimci wannan? Zai riƙa shigo da abubuwan da ba addini ba ne, yana cewa addini ne. Zai iya kawo abubuwan da suke fusata Allah Maɗaukakin Sarki a cikin addinin mutane, kuma yana gaya wa mutanen cewa wannan abin ne ma Allah ya fi so, saboda bai san abin da yake yi ba. Jama'ar Annabi, kuna fahimtar wannan ko? Kiga ku natsu ku fahimci waɗannan qawa'id da malai yake kawo mana. Misali, sa tufafi, mutum ya rufe al'auran shi a musulunci menene? Wajibi ne. Ta ma a matsayinka na namiji, sai ka sa tufafi mai ruwan goro, ko yalo kaga wajibi ne aka hada shi da haramun din da shari'a ta hana wannan wajibi wajibcin ba zai je sirka wancan ba sai dai wancan haramun din da ya shigo ya bata wannan wajibin ba za ka ce to eh yanzu idan rufe al'aura na ne ai Allah ne madaukin sarki ya ce mu rufe al'auran mu ai ka duk wannan gama hayaniyanka za ka komo ka nutsu sai ga ya maka da shari'a ta ce kai haka sai kuma aka baka dama kai duk abin da kake so to haramun ne kun ji da to amma sai ya zama mutum ne bai da tufafi baki ɗayan shi kila an ta da shi a wani lungu ƴan kwace sun kwace tufafin sun mai da shi ya zama huntu tsirara ya leko bakin gari sai wani ya gan shi sai ce ya subhanallah hau ma ga ci ko mai hankali ce wallahi wani ka ji abin da ya same ni ɗazu-ɗazun nan ne shaƙiyin yaran nan sun kwace min tufafi na ko kuma ya je bakin teku ne ko rafi ko kogi yana wanka kawai bai farga ba sai ya ga ruwa kawai ya tafi da tufafin nashi to sai wanda ya ce to kawo ko ba wani tufafi da zan iya baka ka rufe al'auranka sai tufafin da yake mai ruwan gora ne ko yalo ne yanzu ka ga wannan haramun ne sa su gaɗa namiji ko ya ce tufan alharini ne kaɗai ya sawar wanda za ka iya rufe al'auranka da shi ka ga sa alharini gaɗa namiji haramun ne amma yanzu cin da ya shiga halin bukata yanzu wannan bukatan halal ce to ta halattar mashi da sa wannan tufafi din rufe al'auran shi wajibi ne to yanzu sa wannan tufafi na alhare ne ko mai ruwan kwai mai ruwan gaiduwan kwai ko kuma mai ruwan goro ya dauka ya sa irin wannan hali na matsanancin bukata to ya zama mashi wajibi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce kama huwa ma'rufun waɗannan qawaid din ai abubuwa ne waɗanda suke sanannu ga malamai da kuma ɗaliban ilimi da al'umman da Allah madaukin sarki ya mabaiwa suna matsan majalisoshin ilimi da za a iya fayyace musu dokokin da Allah ke so Allah ka sa mu dace malai ya ce wa tahrimul halal ashadd min tahrimil haram to bari ku ji wani irin karatu mai muhimmanci wata fa'ida mai kyan gaske da ya kamata a ce al'umma su natsu su fahimce ta Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala llahi alkadhiba kar ku sake ku ga kallon abubuwa haka kawai a bisa radin kanku a bisa son zuciyanku a bisa ganin damanku da tunaninku na yau ku ce ai wannan halal ne ko wannan haram ne kawai ku koma ku yi ma Allah ƙarya sai ce innal ladhina yaftaruna ala llahi alkadhiba la yuflihun kaga masu kirkiran ƙarya suna danganta ma Allah madaukakin sarki to ba za su yi nasara ba fatawun qalilun za su ji dadi a lokacin da suke yi ma Allah madaukakin sarki ƙarya wawayen da ke sauraron su za su yi masa tafi su yi masa kabbara za su burge jahilai a daidai wannan lokaci shine kadai dan jin dadin da za su yi amma a ranar tashin alkiyama Allah ya ce azaba mai radadi tana nan tafi shi yasa lokacin da kafirai a zamanin annabawa da suka gabata suka rika nuna ma annabawan ku halatta mana haram in kun yi wannan to za mu yi imani da ku da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko kun da shi annabawan sai su ce a'a ba zai yiwu ba saboda su sun san haɗarin halatta haram ko haramta halal kafirai sun ta buƙatuwa zuwa ga annabi cewa lalle in ya biya masu wannan buƙata tasu to gaskiya za su yi imani shine ta hanyar ya canza alkur'ani aw badiluhu tace ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi. A yau za a ga malamai suna kokarin justifier ra'ayoyin mutane da nafsi, kokarin zuwa da bayanan ka'idoji na shari'a don yi daidai da ra'ayin masu saurare. Wannan abun ko hadarin shi yana da yawa. Shi yasa malamai ku ji tsoron Allah, ko da ba za ku yi abin da Allah madaukin sarki yake so don ku samu tsira ranar gobe kiyama ba, to wallahi ku ji tsoron Allah, zunuban mutane da kuke ɗauka sakamakon ɗora su da kuke yi a wata shari'a daban ta ra'ayinku da son zuciyanku saɓanin ta Allah, Allah ku bari. In ba haka ba, za ka ɗau zunubinka, sannan za ka ɗauki zunubin duk wanda ya ɓata ta dalilinka. Me amfanin baɗi ba rai? Jama'a na bukuna gane wannan? To wannan ka'idan da malam ya kawo yake cewa wata harimul halal, abin da yake na halal ne mutum ya kalla keke kiri-kiri ya ce wannan abin haramun ne, ka haramta halal ƙarara. Mala yake cewa ashaddu, wannan ya fi tsanani, min tahalilil haram, sama da halattar da haramun. Domin al'aslu fi kulli shay'in al'ibaha, a cikin al'amuran rayuwa na yau da kullun da bayi suke mu'amalantan al'amura a cikin rayuwansu, to komai halal ne, illa idza dalla dalilu ala taharimihi, sai fa inda aka samu dalili karara da yazo ya bayyana cewa wannan abin da yake mu'amala ne daga cikin mu'amalolin mutane, to abin ya zama haramun. To ka zo ka kalli halal ka ce ma halal haram, to wannan ya fi tsanani, sama daga kalli haram ka ce ma haram halal. Ina fatan mun fahimci wannan, dan dama halal din ya fi yawa. Malam zai mana misali. Malam ce li anna Allah yuhibbu an yuyassira ala ibadihi, saboda kowane janibi daga cikin janibobi na rayuwa da ibada, Allah madaukin sarki yana son zuwa mabayi da abu ne wanda zai sauwaka ya sassauta rayuwansu. Wa yuwassi alahum, kuma Allah yana zuwa masu da abin da zai zama mai yalwani gare su, ba mai kuntatawa ba. La yumkin an nuqaddima ala shay'in wa naqulu, bai kamata ba gare mu duk girman malantanmu, duk fadin fahimtanmu, duk abin da muke tinkaho da shi, kawai mu tinkaru wani al'amari na rayuwa da addini. Na rayuwa ne wannan abin tsura, koko addini ne tsura, mu ce haza haramun, wannan abu haramun ne, illa biddalil, sai inda dalili karara. Baka cewa abu kaza ai babu kyau, ko abu kaza ai da kyau, ko kaza wajibi ne, ko yin kaza haramun ne, sai in kana da dalili karara. Mai dalili shine Al-Qur'ani da Sunna kadai. Mutane so da dama suna karanta bakin Larabci sai su ce ai wannan dalili ne akan cewa abu kaza shari'a ne, ko abu kaza wajibi ne. Duk mutumin da ya fahimci maganan Ibn al-Qayyim da muka karanta a cikin Kun Salafiyyin alal Jadda, za ku gane cewa akwai abin da ake kira fatawa. Ba a gina addinin mutane akan fassarar wani malami, ko fahimtar wani malami, ko ka'idar wani malami, ko fassarar da ya fahimci wani nassi da shi, sai in an ɗibi waɗannan abubuwan da malamin ya zo da su, an gwama su da hadisan annabi ko ayan Al-Qur'ani, an samar ma maganan wajen zama. In ba haka ba, malam yake cewa mafi kyan abin da ya kamata a yi shi ne kawai a ci birki, a aje wannan fatawa, ba a ce komai a kanta ba, karta ce komai kan rayuwar addinin mutane. Ko kuma in mutum zai yi fatawa ko ya aiki ko ya umarni da ita, ya ce ya halatta, kada ya ce wajibi, kada ya ce mustahabi, kada ya ce sunna, ballantana ya kai ga hukunta duk wanda bai aike da fatuwar wani zuwa ga kafirci ko fasikanci ko zalunci ba. Kuma zai iya yiwa a ce ya halatta ita fatuwar ma a batta. Ina gani abin da muka karanta kenan. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. To shine sai malai yake cewa dole ne sai mutun ya zo da dalili. Kuma dalili abu biyu ne kadai. Allah ya ce, annabi ya ce. In ba maganan Allah ba maganan annabi to sai dai ka zo da ijma'i. Ko kuma kiyasi ingantacce. In ko ba ɗayan waɗannan ba to ko lalle sai dai a jabirki ai shiru. In har ka iya zuwa da abin da yake fatawa ne to sai ka ce ya halatta. Don ka lura da waɗannan maganganu da waɗannan bayanai da wannan taujihad da muke ƙoƙarin yi wa mutane to za ka fahimci mafi yawancin abubuwan da suke haifar da ruɗani cikin al'umma wallahi fatoyi ne. Fatoyin nan bin sa halal ne amma ka yi ƙoƙarin rikidar da su su zama wajibai a kan mutane wanda ya bar wannan fatawa masoya wancan malamin da ya wancan fatawa su kwada shi da ƙasa kawai ce mai azzalimi ko fasiki wani lokaci ma su tuɓe mishi rigar musuluncin shi. Allah shi kyauta. Malai ce ne annana mas'uluna an haza yawmal qiyama. Kun ga wannan matsala to wallahi mu abi baɗan tambaya ne a ranar tashin alkiyama. Sai Allah ya tambaye ka akan duk abin da ka taɓa faɗi. Ballantana ka faɗe shi da yamin musulunci? Ballantana ka faɗi wannan magana a madadin Allah, a madadin annabi, a madadin addinin Allah, ka wakilci al'umma, ka faɗi magana gare su sun karɓa alhali wannan maganan ba daidai ba ne? Ka shirya tambaya da Allah madaukin sarki zai maka. Kisa karka yi da kawai daga buɗe baki ka ce halal ne, ai haram ne. Akwai waɗanda fa suke irin waɗannan fatoyi na karambani don kawai su ba wasu da suka san sun yi fatawa kishiyan abin da suke a kai haushi. Malam wani ya ba da fatawa iri kaza, ya san fatawan daidai ne. Amma don dai ya ƙoƙarin nuna malam wani ai ba malami ba ne sai je nemo wasu dalilai na shiririta. Sai ya zo da su sai ya ce to ai wancan fatawan ba daidai ba ce. To da su malai yake magana. Kiri-kiri ka haramta halal ko ka haramta halal to Allah ya ce mata'un qalilun wa lahum azabun alim. Ba za a je ko ina ba sai Allah madaukin sarki maka azaba. Ko kuma san birgewa da san shahara hubbu zuhur kosawa a jini kosawa a fannin kosawa in samu fice da ɗaukaka. Yana sa mutane suna yi ma Allah da annabi ƙarya, yana sa a ɓoye gaskiya ko kuma a yi ƙarya tenti. Duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne. Malamai a ji tsoron Allah abadi. Malai ce mas'uluna an nisbatihi ila Allahi annallaha harramahu. Bayi su sani Allah madaukin sarki sai ya tambaye su dangane da duk abin da suke ƙoƙarin danganta shi zuwa ga Allah cewa kun ji abu kaza ɗinnan da muka faɗi to Allah ne ya haramta. Kuma sai a bincika sai a ga ba Allah ne ya haramta ba. Ko ba a bincike ba in ya zama ba Allah ne ya haramta abin da kai kake kokuwa na ka haramta shi ba ko to ka shiga matsala. Wa mas'uluna an tadyiqi ala ibadillah. Sannan bayin da suke ƙoƙarin haramta halal ko kuma halatta haram to Allah madaukin sarki zai ritsa su a ranar gobe kiyama ya masa hisabin kuntata ma bayin shi da suka yi. Mun gano wannan sai ma abaha Allahu lahum cikin abin da ya tabbata Allah ya halattar da wannan abu ga bayi su kuma su kotsa cikin kodai jahilci kodai son zuciya da neman burgewa suka haramta wannan abin ga bayin shi. Falmas'ala malai ce wannan mas'ala fa laysat hayyina ba mas'ala ne mai sauki ba kawai dan Allah madaukin sarki ya maka baki kawai ka bude baki kai ta surutu kai ta tara gade ba abin da ake nufi ba kenan. In har ka dauki wannan ka kuza cikin addinin Allah kai irin waɗannan abubuwan da muka ambata a baya to wallahi malam ka san baka da mafita ranan kiyama kuma ina ganin wannan harka da yake na malanta ko karantarwa duk wanda ya shige ta ya shige ta ne dan ya samu tsira ai ko ko ka shige ta ne kawai da wasu manufofi shi sa kowa shige ta ya yi shi to da dama wasu sukan sauraro su malamai malaman da suka koshi da ilimi da tsoron Allah wanda sun yi bincike mai fadi suna kokarin jibo abubuwa na ilimi suna fayyacewa sai su dauka kawai malaman suna ɗibo abin ne daga cikin ra'ayinsu ko tunaninsu su ma kawai sai su fada sai su ta yi wannan ba daidai ba ne Allah ya shiryar da na hudu malai ce wa min fawaidil aya kadhalik zammu kullu ma yasuddu an sabilillah yana daga cikin fa'idan da za mu cire a cikin wannan aya da muka karanta malai yake cewa ayan tana zargin duk mutumin da ya zama yana kange mutane daga hanyar Allah da kowace irin wakila ce kafiran da suka gabata Allah madaukakin sarki ya bayyana mana irin yanda suke kange mutane daga fahimtar annabi wani lokaci su ce in aka zo ana karatun ayatul ihu la tasma'u li hadhal qur'ani walgaw fihi la'allakum taghlibun akwai irin wannan ai ta hayaniya yanda sautin ku zai rinjaye sautin shi wannan saddun an sabilillah ne yana daga cikin saddun an sabilillah shine irin yanda zaka samu suna bibiyan gidaje suna gulmace-gulmace na cewa a hana wani ko a hana su wani zuwa majalisin ilimi don su amfana wannan saddun an sabilillah ne yana daga cikin saddun an sabilillah mutum kawai ɗebi ƙarya ya rika yawo da ita akan malaman musulunci wai dan wannan ƙaryan yi amfani da ita wajen ɓata su da zubar masu da mutunci dan al'umma su kalle su ba a matsayin mutane na ƙwarai ba wannan ya sa a watse masu a juya masu baya wannan saddun an sabilillah ne shi yasa a matsayinka na musulmi duk mutumin da ya zo maka da labari na ɓatanci akan wani musulmi to ƙur'ani ya umarce ka da cewa ka faje kai bincike in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu mafi yawancin mutane wallahi ba sa bincike sai a zo sai a ce maka wai malam wani malamin nan ana zargin shi da yayi kaza kawai sai ka yadda abinda za ka tsaya ka auna fara amfani da hankalinka tukuna abinda aka ce malam wannan nan yayi a matsayinka na ɗalibin da ban kai matsayin malanta ba tsakaninka da Allah wannan abin kai za ka iya yin shi sai ga kai anya to a lokacin ko dai ka shiga ɗaya daga cikin azuzuwa biyu ko dai ka shiga ajin ƙaryatawa ka zauna lafiya ka ce ƙarya kuke yi wani ba zai iya yin haka ba shin da ni ba zan iya ba abin da ya faru da Abu Ayyuba kenan san da ya ji labarin ƙazafi ga Nana Aisha Qur'ani ya yaba mu wannan tunanin nashi kuma a gaba Allah madaukakin sarki ya ce dan me muminai da suka ji ana a sharuwan tsuntsaye da mutuncin wata mumina ba ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ba ne me ya sa idan kuma zuciyanka akwai shakka to abin da ya kamata sai ka shiga aji na biyu shine ajin bincike da ƙoƙarin tacewa da tabbatar da gaskiyan al'amari ba kawai ka zama mahaukacin jaki daga ka ji magana kawai amma alluran soja sai ka bazama ka ci gaba da bazawa ba za ka shiga cikin waɗannan mutane tabbas da Allah madaukakin sarki yake zargin su da cewa liyudilla an sabilillah kenan adadin waɗanda ka kyamatar da su da awan wani mai da'awa ko karantarwan wani malami ko suka zama tare da shi da za su fa'idanta da fatoyi zuwa gare shi to shikenan za ka ɗibi zunubinsu har zuwa tashin kiyama ba abin alfahari ba ne a yau ba irin ƙarerayin da ba a wa malamai ba sharrin da ba a masu. Kun san ma abun mamaki, wani ƙaryan da wani sharrin mutane suke zama su kitsa maganansu da kansu, za su yi aiki ne aikin ya zama mai muni, al'umma su rika Allah wadare da wannan aikin da suka yi. To amma su sun fi yadda da yabon mutane sama da fushin da Allah madaukin sarki zai yi da su, to sai su kirkiri ƙarya, sai su danganta ma wani da suke ki. Shi yasa Allah ya ce man yaktub khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Mutum ne zai yi laifi fa, maimakon ya je ya tuban ma Allah madaukin sarki ya dauki matakin gyara wannan laifin da ya yi, sai kera wani wasan kwaikwayo ya ce ai suwane ne suka zo yin kaza, wannan ya halattar mana da yin kaza, ga ƙarya, ga sharri, ga ƙoƙarin saddun an sabilillah, da ƙoƙarin kifa kura da gwado, ga haƙiƙa a canza ta daga haƙiƙa ta zama wani abu. Su waɗanda aka sa suke wancan fannan a lokaci ɗaya sai shakka ya shiga cikin zuciyarsu, ko ba nan take ba, dangane da abin da malamai ke gaya musu, domin idan hankalinsu ya dawo jikinsu, zargin da za su fara yi ashe malaman nan ƙarya suke yi. Ana fahimtar wannan? Shi yasa kar ka yadda ka zama daga cikin waɗanda za su ba da gudunmawa, ko da harafi ɗaya ne, ko da jimla ɗaya ne, wajen kange mutane daga fahimtar addinin Allah. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Shi yasa mai hankali, a zamanin Annabi ba abin da ba a yi ba na saddun an sabilillah. Tun ma kafin zuwan Annabi fa, Abraha ta sarki ne na Yaman da yake an san umarni daga wajen sarki Najashi, irin yadda ya ga mutane suna yin cincirundo wajen tafiya aikin hajji a garin Makka, wannan sai kishi, mummunan kishi ya shiga cikin ranshi. Ya za a ce waɗannan maguzawa da ba su da addini suna tara jama'a irin wannan? Shi kuma Abrahata yana bin addinin Kiristanci ne a wannan lokaci, yana tunkawon cewa shi yana bin addinin Allah ne, da Allah ya saukar da addini daga sama. Shi kuma bai tara irin waɗannan mutanen? To shi ne sai shirya ya nemi izini daga wajen sarki Najashi cewa zai gina hamshakiyar coci, kuma babu tazara tsakanin Yaman da garin Makka ba, don bodansa ɗaya ne. Mun gane? Da wani lokaci in ma baka sani ba, sai ka ɗauka ɗan Makka ɗan Yaman ne, ɗan Yaman ɗan Makka ne, sai dai kawai su da yake suna da ƙabilanci da abubuwa na yare da sauransu, kawai za ka iya gane wannan ɗan ina ne, wannan ɗan ina ne, amma garin ɗaya ne kawai. Kamar ka ce Magumi da sabuwar unguwa, in kai ɗan Foli ka zo Magumi, in ba mun gaya maka ga bodan Magumi da sabuwar unguwa ba, ba za ka iya ganewa ba, duk ɗaya ne. Haka ne? To haka Yaman da Saudiya suke, bodansu ɗaya ne, kawai gangarawa kawai za ka yi, don kana zuwa wajen jifa kawai gangara za ka yi, haka shiga Yaman. Suna da boda mai faɗi, shi yasa duk abin da ya faru a Yaman Saudiya ganin take yana faruwa fa a ƙasanta ne, kamar Najeriya da Nijar. To sai ya gina wannan coci, ya gayyaci 'yan kasuwa da sauransu, Allah bai sa mu cocin albarka ba. To sai wani balarabe daga cikin larabawan garin Makka, sai damuwa da ɓacin rai da kishin abin da Abrahat ya yi, ya dugunzuma mai hankali. Kawai cikin dare sai je faɗa wannan masallaci ko coci nasu, ya kashi biye ya yaɓa a cikin bangon masallacin ko cocin, ashe an gan shi. Wannan ya fusa ta Abrahata ya yunƙure ya je zai wancan abin da ya nufa zai. Na farko gina wannan coci saboda tawawushi mutanen da ke zuwa aikin hajji a Ka'aba, to wannan saddun an sabilillahi ne. Abin da Abrahata ya yunƙuro zai zo ya yi na rushe Ka'aba sakamakon dama can da fushin abin da ke faruwa a wajen, mai shashekan kuka ne aka jefe shi da kashin awaki, ai kawai sai ci gaba, shi ne ɗibo runduna, bari ma ya je ƙarau da kar gaba daya rushe ma Ka'aban a huta wannan aiki da himma da yayi wannan shi ma saddun an sabilillah ne al'umma annabi kuna gane wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine Allah ce li yudilla an sabilillah masu kirkiran waɗannan lahaul hadis da kuma waɗanda suke ansa daga hannunsu ta hanyar siye ko kyauta to duk abin da suke su sani kokarin hanabin a hanyar Allah ne summa in kana yudillu an wajibin sara haraman mala yace idan wannan abin da aka zo da shi na lahaul hadis in kana yudillu an wajibin in ya badda mutane daga aiwatar da wani wajibi sara haraman to wannan abin ya zama haram kun gane yanzu fim in ka tasa shi kana kallo ya hana ka zuwa sallah azhar ko la asar da sauransu ko ka kalla da daddare ya hana ka zuwa sallah asuba kama kara to wannan fim din ya zama haramun an fahimta wa in kana yadillu an mustahabbin idan abin da aka yi din bannan da yayi shine ya adda mutun daga wani aiki na mustahabbi ne lam yakun haraman wannan abu ba zai zama haramun ba sai ya zama makaruhi walakinnahu yuzamma bila shakkin mala yace wanda ya aikata wancan abin da ya adda shi daga mustahabbi za a zarge shi ai Allah wadare da shi wannan ko shakka babu bayan nan sai mala yace min fawaidil aya alkarima tahrimul huzi bi ayatillah haramun ne izgilanci da zaka ji wasu suna yi dangane da abin da ya shafi ayar Allah ba ma Qur'ani ba ba ma hadisi ba ba aiki daga cikin ayyukan da Al-Qur'ani da hadisi suka yi umarni da yi ba kaga izgilancin da ake ma mutane to Qur'ani ya hana mun fahimta izgilancin da zaka zo a matsayinka na mutum kana wa mutum musulmi dan uwanka to Allah bai yarda da wannan ba to balantana izgilancin ai dage da shi ya koma kan Allah da awayin Allah to wannan haramun din ya kai matuka akwai sanda annabi da sahabbai suka shirye za su yaki akan hanya al'adan munafikai dama in za a tafiya irin wannan shine suna ware isu ne ɗan inamu ku zo mu ci aikinsu shine ƙoƙarin sa shubha da shakka a cikin zuciyar muminan da suka tsayi wajen bin annabi da gaske wannan shine aikinsu to ana cikin tafiya a wannan fita da aka yi za a wannan yaƙi sai su waɗannan munafukai sai su koma suna wa muminai izgilanci jisu gaba-gaba ɗin sun je sun baibaye ɗai annabi ji cikinsu ɓula-ɓula ba abin da suka iya sai ci kawai amma matsorata ne yanzu ana zuwa aka yi wawan kora duk tserewa za su yi sa ta izgilanci suna ta abubuwa sa ta ɓata su wannan ya fi sa ta Allah da Allah madaukin sarki ya ta samma saukar da aya to sai ɗaya daga cikin muminai ya ji sai kallo waɗannan munafukai ya ce da su wallahi maganan da kuka faɗi ɗin nan na ji ni ko ba inda zan zame da ita sai kunnen annabi sai suka ce je ka in ma ka je ka faɗa za mu je mu ƙaryata ka in ma ka je ka faɗa ya kira mu ya tambaye mu ai za mu ƙaryata huwa uzunun shi ne sauraron magana ne kun kuma rantse mai yadda yake aka je aka gaya ma annabi maganar munafikin da ya kirkiri magana ya fara faɗin da sai sheko a guje sai ya zo ya riƙe likafin dokin annabi annabi na tafi bai tsaya ba jawabi yake so ya yi gamsar da annabi cewa fa shi mai gaskiya ne ina cewa inna kunna nakhudu wa nal'ab ai kawai ɗan hira ne da muke tattaunawa imu abokan tafiya dan kan mu gani san tafiyar muna yan wasanni da raha amma wannan yazo yace wai mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza akan da Allah hira suke akan da Allah raha suke amma ya dauko wannan magana yace su ga abin da suke ainan take sai annabi Allah ya saukar mai da qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un umma hiran ne imma rahan ne imma tattaunawa ne dan kanku gani san tafiya sai kuma ya zama izgilanci da wasa abin ya koma zuwa ga Allah da annabi da ayoyin shi dan Allah ku kalli duk matsalolin nan da suka faru yanzu abin da waɗancan munafikai suka rika fada akwai inda suka zagi annabi akwai inda suka zagi Allah akwai inda suka zagi alqur'ani amma cinda sun tasa waɗanda su ne ɗan dakon alqur'ani da sunna gaba suna kokarin ko da tsiya ko da arziki ko dan me su sai sun zubar da mutuncin waɗannan ne sannan bukatun su zai biya to illan abun ai ba ga waɗannan zai tsaya kadai ba zai shafi aya zai shafi hadisi ai haka ne saboda ai Allah ba shi ya sauko yake karantar da alqur'anin ba kuma annabi ba shi zai dimanta wajen karantar da hadisan ba dole dai wasu malamai ne za su yi shi yasa sai Allah ya ce yanzu da Allah ne haɗi da annabin shi gami da ayoyin kuke izgilanci to la ta'tazuru qad kafartum ba'da imanikum ana fahimta to shi yasa duk wani izgilanci da za ka yi wallahi al'azim ka nemi mita ka auna inda fita duniya da lahira yi ta yi in kuma an umarce ka da yi in ko ka auna kaga ba fita ko ina baka shawara ka je kai ma annabi salati ka hakura daukaka da karbuwa da ci gaba da kake ganin Allah madaukin sarki ya mawani wallahi haka Allah ya ga dama ba dubara bane ba kokari bane ba wai san kai bane haka Allah ya ga dama ana fahimtar wannan Allah ka tsare mana imanin mare yace walistihza'u bi ayatillahi hukumuhu alkufr izgilanci da mutum zai tsayi wajen yi ma ayoyin Allah madaukakin sarki to hukuncin wannan izgilanci kafirci ne faman istahza'a bi ayatillahi fa huwa kafirun bi nassil qur'an mala yace duk mutumin da mutumin kowaye jahili ne ko malami karami ne ko babba muddin da baligi ne mai hankali ya kuskure ya sake yi ma ayoyin Allah izgilanci to wannan yayin ridda ya zama kafiri da nassin alqur'ani inda Allah madaukin sarki yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab ai ɗan wasanni muke da ɗan tattaunawa tsakanin mu kawai dan kan mu gani san tafiya kul in sun faɗi wannan to kace yanzu ne daga cikin ɗabi'un munafikai ne mai ƙarya abinda suke nufi ba shi suka faɗi ba ƙarya shi yasa duk mutumin da yake neman ɗaukaka yake neman fice yake neman suna ke nisanci ƙarya in har kana ƙarya don ka cimma wannan manufan Allah ba zai sa ka yi nasara ba ka san wannan to shi ne Allah ya ce a in sun faɗi wannan ka ce abillahi yanzu Allah ne wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una kuke mu izgilanci kuke mu dan kira kuke mu habaici da batanci la ta'tazuru rabu da su gaya musu kar ma su yi kokarin kawo uzurori da hanzari ka san dama sun raina annabi wai duk abin da ya taso su suna da abin da in sun je za su tsara shi to yau hanzarin naku ba a bukata kad kafartum ba'da imanikum kun kafarta bayan da kuna da imanin yanzu kaga wannan aya ta daga cikin ayoyin da suke tabbatar da musulmi zai iya rubbe bar musulunci kuma Allah ya ce kad kafartum ba'da imanikum fa huwa sarihun fil kufr mala yace kaji abinda ayan take dauke da shi fitowa ne karara ta bayyana kafircin duk wanda yake izgilanci ga ayoyin Allah ko yake izgilanci da addinin Allah ko yake izgilanci da manzon Allah ko yake izgilancin da zai kai zuwa ga zubar da mutuncin alqur'ani ga sunna alqur'ani da sunna duk wanda yayin wannan kowaye zai iya zama kafir shi yasa malamai suke cewa luhumul ulama masmumun naman malamai tafi gare shi ba ruwanka da wani malami in bai ma ba ja bakin ka kai shiru yayi ma wani an fahimci wannan da kyau ko amma kai ba fatakan ka wai da ƙarfi da yaji sai ka wanda cewa shi ba mutumin kirki bane in Allah yana kishin shi to ya ka iya ya ka iya Allah madaukin sarki ya kiyaye malai yake cewa wal hadha qala al ulama da wannan ne malamai suka ce inna man qala qawla al kufr walau kana hazilan duk mutumin da ya furta kalman kafirci a bakin shi ko wasa yake aw mazihan ko gaddama yake fa huwa kafiru wannan kafiri ne ba a wasa da wannan harkar kazo kana ba'a kazo kana son ka cimma wata manufa sai kazo da abin da yake kafirci ne wallahi ka zama kafiri kai tsaye fa man saballaha aw rasulahu duk wanda ya zagi Allah ko annabin shi aw dinahu ko addinin Allah walau kana hazilan ko da ko ba'a yake yi yana wasa to fa huwa kafirun malan kai tsaye ce mai wannan aiki ya zama kafiri لأن هذا والإياذ بالله أعظم من أن يسب جاهدا wannan ma fa yafi girma ga wanda yake zagi da gaske yake nan da ba abokin hamayyanka abokin adawanka wanda ya riga ya bayyana ya fice to zagin shi bai fiye damun ka ba sama da wanda yace yana tare da kai amma a gefe kuma ga abin da yake a karkashin kasa an fahimci wannan da ƙarshe malai ce daga cikin fa'idojin da za mu samu cikin wannan aya alwa'id ash-shadid ala man hadhihi haluhu ayin ta yi bayani dangane da narkon azaba mai tsanani da Allah ya tattalar ma duk mutumin da ya zama abinda ayoyin nan guda biyu suka lissafo wannan shine halin shi to zai hadu da azaba mai radadi da kaulihi domin fadan Allah da ya ce ulaika lahum azabun muhin lalle waɗannan mutane suna da azaba ta tozarci azaba ta wulakanci azaba ta kaskantarwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya kiyaye mu daga fadawa cikin irin wannan musibo ya kare mu ya kare mana imaninmu ya tsare mu ya tsare mana ayyukanmu ya tsare mu ya kare mana dukkanin tunaninmu kan mu fada cikin waɗannan abubuwa na la haula hadis da kuma saddun an sabilillah da duk waɗannan abubuwan da muka karanta ya taimake mu ya agaje mu aiki da abin da Allah madaukin sarki zai kalla ya karba kuma ya yadda da Musa sakamakon abin da muka yi kana zamu saurara sakamakon korewar lokaci muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.